بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatunmu na mudawwanatul fiqhil maliki za mu tashi a babin da yake magana akan kafa'a idan aka ce kafa'a tsakanin ma'aurata shine su zama akwai dacewa da juna a tsakaninsu akwai cancancan juna kode yake wannan ma'ana ne na lugha wato ma'ana ne a harshen larabci a wajen shari'ar musulunci abinda kadai yake dauka kafa'a kode yake malamai suna maganganu da dama amma dai a kauli mafi rinjaye abinda jamhurin malaman musulunci suka sani idan aka ce kafa'a ana nufin addini ana nufin addini wato an ce addini addini da dukkan ma'anonansa addini a wajen ya zama idan ita musulma ce ba za a aura mata wanda ba musulmi ba haka kuma addini a wajen ba za a bari namiji ya auri mace fasika ko mace ta auri miji fasiki ba Allah subhanahu wataala yana faɗi kamar yadda muka sani alqur'ani الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين دمكم وكم من سان حديث مرثد ابن أبي مرثد الغنوي وأن مكاكاو أبايا نا لوكا تنديني ميا أوري وتماتا وتتكبانة الزياب وأن شيني دليل ما سوكم وأن آية idan aka ce kafa'a a cikin addini ko aka ce fasiki to abin da ake nufi shine mutumin da yake aikata kabira wato an ce kabira shine wani laifi wanda yake babban laifi wanda shari'a ta yi bayyana kirkiri hani a kansa ko kuma wanda shari'a ta nuna makoma mummuna ga wanda ya aikata shi koko wanda ya zama an faɗi akwai wani haddi ga mutumin da yake aikatawa duka waɗannan ana kiran su kabira wato babban laifi shari'a akwai abin da ake ce ma babban laifi akwai abin ake ce ma karami ba ana nufin babban laifi da karami saboda kananan laifuffukan an yadda mutane su aikata ba a'a saboda dai laifi wani yafi wani a wajen girma ko da yake akwai laifuffuka wanda manya ne shari'a ta yi tsoratar kwarai akan su to amma kuma saboda yawan cakudan dan adam da su ba a kiran su kabira ba dan su ba manya bane koko a ce ba su mai da mutum fasiki duk da kabira din ne ba su mai da mutum fasiki ma'aibutun su ba a ce masa fasiki misali kaman yi da mutane daidai ku ne cikin mutane wanda suka kubuta daga zunubin yi da wani duk da kaga Allah subhanahu wataala yanda kuma ya kira laifin yi da mutane ko cin naman mutane ne wal iyazu billah mun san hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wajen Isra'i da Mi'raji da irin yanda ya ga masu cin naman mutane ko masu yi da mutane a ga yana alqur'ani Allah yana ga mana wala yaktab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu saboda haka babban laifi ne amma duk da haka mai yin shi baya nufin fasiki amma dai sauran laifuffuka mafi yawa idan ya zama kabira ne to ana sifanta mai aikata su da fasikanci kaman ƙarya wanda ya tashabbuthi da ƙarya kaman zina kaman shan giya kaman haka laifuffuka makamantan waɗannan to duk wanda ya shahara da yin su musamman laifuffukan da suke mu'diya kin sallah ko jinkirtata da yinta a wajen lokacinta da makamantan waɗannan in ya zama tada ga mutum to duka waɗannan dalilai ne da za a hana ba mutum aure bal idan ma an bashi ko da yake a ka'idan kafa'a ba a warware shi bayan yi saboda kafa'a sai dai idan ana tsoron addini ana tsoron man addinin ita mace to za a kai wa alƙali zai warware auren amma inda kafa'a yake amfani shine idan uba waliyi sawa'un waliyi mujbiri ko ba mujbiri ba ya kawo ma ɗa mace irin wannan mutumin wanda ba kufinta ba to tana da haƙƙin ta mai da shi ta ce ba ta yadda ba kuma shari'a ta yadda mata ba za a yi auren ba haka uwa ita ma idan ta ga an kawo ma ƴarta a ganin wasu malamai da yake mafi yawan malamai ba su ambata ka ba amma kuma hakan ne a haƙiƙa idan uwa ta ga an kawo wa ƴarta mijin da ba kufinta ba ne tana da haƙƙi ta ce ba ta yadda ba kuma shari'a idan kafa'a a ɗayan waɗannan abubuwan sannan akwai kafa'a bayan addini akwai kafa'a a lafiya kafa'a a lafiya shine miji ya zama ba ya da wani cuta wanda yake cutarwa a cikin ishra watan wanda yake cutarwa cikin zamantakewa cikin biyan bukatan zaman aure tsakaninsa da matarsa haka ita ma mace ba ta da wata cuta wanda take cutarwa a cikin irin wannan zamantakewa din idan ya zama ɗayansu yana da cuta a makanta ba cuta ne da zai hana zamantakewa ba misali amma kuturta misali cuta ne da zai hana zamantakewa saboda cuta ne da za a iya ɗaukan shi yu'di wani yana kaiwa zuwa ga wani sannan duk cututtuka wanda suke da alaƙa da mazakutan mazantakan namiji misali to duka irin waɗannan dalilai ne wanda a cikin kafa'a za a mayar da aure saboda su idan an san su za a ce a ba a yadda ko da bayan an ɗaura aure ba za a iya mayarwa a warware a biya mutum abin da ya biya watan shi waliyin da ya ba da auren ba tare da mijin ya san wannan illan ba idan shi aka yi ma haka bai san da illan ba aka yi rufa-rufa aka ba shi aure to shi ma zai iya mayarwa a game da mace har da cututtuka wanda suke da alaƙa da zatinta misali tana da wani cuta wanda yake da illa a cikin halittanta wanda wannan illan zai iya sa miji ba zai ji sha'awan wannan matar ba to duka waɗannan dai abubuwa ne da shari'a ta yarda da su a matsayin kafa'a kuma ake muhimmanta su wato shine dai ya zama malamai sun kirga ko in ce ma hadisai sun kawo wasu daga cikin cututtukan malamai sun ƙara wasu dai har sun kai su wajen cuta kamar 15 wanda dukkansu ana kulawa da su a wajen kafa'a akwai wasu abubuwa wanda kafa'a ne amma shari'a ba ta kallon su wajen ɗaura aure shine kaman arziki kaman ilimi kaman dangane shi ɗan gidan wane ne ko ita 'yar gidan wane ne saboda in muka lura duka waɗannan abubuwa ne masu canzawa sannan kuma ba ma'aunai ne kai tsaye na tabbatan ishra ba wato na tabbatan nagartan zamantakewa ba zai yi mace ta zama mai ilimi wata ta zama jahila amma sai mai ilimin jahilar ta fi daɗin zamantakewa kuma ta fi tarbiyyantar nagartattun 'ya'ya ita kuma mai ilimin sai ta zama a zamantakewa da ita bai yi daɗi ba kuma ba a sami nagartattun 'ya'ya ƙila daga gare ta ba a wannan kenan don haka wato nagarta ilimi ba ma'auni ba ne nasaba dangane ita ɗan wane duk da muna muhimmanta wannan ƙwarai amma a gaskiya ba ma'auni ba ne inda da nasaban da za a kalla ma to shine nagartaccen nasaba cewa gida mai kyau ne ko kamar yadda manzon Allah ta ce mai kyau gidan mutanen kirki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana iyyakum wa hadra'ad diman suka ce ma hadra'ud diman ya rasulullah qala al mar'atu salihatu min manbati su wata mace ta zama ga ta ita nagartacciya ce saliha amma kuma ta fito daga gida mara kyau kwatankwacinta, kwatankwacin irin yabanya, irin shuka da za a ga yayi green, yayi kyau, idan yana wajen da yake kaman juji ne, idan yana wajen da yake kaman saboda takin da yake wajen ko, wajen da yake misali waje ne na zubar da najasa da abubuwa makamantan wannan, za a ga shuka ya fito, yayi ganye mai kyau, yayi nagarta, amma dai a hakikansa har yanzu cuta ne a karkashin sa. To wannan shi ma abin lura ne, ko da yake ba sharadi bane, ba a warware aure saboda shi, amma kafa'a ne da ya kamata a duba shi, amma ba za a warware aure a ce an fasa saboda wannan ba, idan ya zama an riga an daura shi. Dukiya, sarauta, duk ba ma'aune bane, saboda abubuwa ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yana karba hannun wanda ya so, ya mayar da shi hannun wanda ya so, wanda da yake bawa gobe zai iya zama shi ne sarki, wanda da yake sarki gobe zai iya zama shi ne matalauci. Saboda haka duka waɗannan abubuwa ne na Allah subhanahu wa ta'ala yana juya su ya baiwa wanda ya so a lokacin da ya so. A mafi yawan maɗaukakan yau ɗayan ƙasƙantattun jiya ne, saboda haka mafi yawan maɗaukakan gobe su ma za su zama ɗayan ƙasƙantattun yau ne. Wannan ƙa'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, ba za ta taɓa canzawa ba. Ile yana daga cikin ma'anonin wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, koko abinda suke cewa ma zada shay'un illa ma kamula shay'un illa naqas, ko ma naqasa shay'un illa zad, ko kamar yadda suke faɗi. Dan haka dai kafa'a na asali shine na imani. Allah subhanahu wa ta'ala yana faɗi a cikin alqur'ani, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Yana faɗi kuma a wani waje, inna akramakum inda Allahi atqakum. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha alimun khabir. Wani hadisi na Abu Dawud, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa, inna Allah azza wa jalla kad adhaba ankum ubiyatal jahiliya wa fakhraha bil aba, mu'minun taqiyyun wa fajirun shaqiyyun, antum banu adama wa adamu min turab. Allah subhanahu wa ta'ala ya tafiyar muku da wannan nuna isa din na mutanen jahiliya da bambanci tsakanin tabaqat, wannan ƴaƴan manya ne, wannan ƴaƴan ƙananan mutane ne, da makamantan wannan, da alfahari da iyaye, ni babana wane ne, kai babanka ba kowa bane, duka wannan halin jahiliya ne, baya cikin halayen musulunci. Mutum yana alfahari da imanin sa ne, yana alfahari da abin da kokarin sa ya bashi ne, amma ai ba shawara aka yi da shi babansa ya zama wane ba, ba wani kokari yayi ba mahaifinsa ya zama wane, ko kakanninsa suka zama wane. Saboda haka duka wannan ba abin wani kallo bane a wajen shari'a, ba abin da addini yake muhimmantawa bane. Daga cikin kafa'a wanda yake baya hana aure, amma uwa za ta iya mayar da aure kin yadda da shi, ko ita ɗaya za ta iya kin yadda da aure, musamman idan ba wali mujbiri bane. A dalilin wannan shine bambancin shekaru. Idan ya zama akwai bambancin shekaru mai yawa tsakanin miji da mata, to ba laifi idan aka bata ta ce kai wallahi yayi mun tsufa, kuma aka bijira masa ya ce wallahi ta yi mun tsufa, ko haka wato ita ba laifi ta ce bata yadda ba, shi ma ba laifi, duk da yake ba abinda shari'a take lura da shi a wajen kafa'a bane, domin akwai hikimomi na Allah subhanahu wata'ala a ɓoye cikin auren masu bambancin shekaru ɗin su ma. Don haka dai amma abin lura ne, kuma iwa za ta iya cewa bata yadda da aure ba a wannan dalilin, kuma abin a saurari magananta ne, a girmama magananta. Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu hadisai sun nuna ya mayar da waɗansu da suka zo neman auren sayyidatuna Fatima saboda bambancin shekarunsu da nata, sun shekarunsu sun yi yawa tsakaninsu da ita. Ko da yake sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya auri macen da shekarunta yayi yawa ƙwarai akan nashi, yana da ƙaramin shekaru a zahiri a rayuwarmu na duniya, ita tana da shekaru masu yawa, amma ya aure ta don tabbatar mana da halaccin haka haka kuma ya auri wacce shi ma shekarunsa suka yi yawa akan nata amma duka dai mun sani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama abin alfaharin halitta ne kuma hukunci kamar yadda muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana abu don tabbatar da halaccinsa abu kazan nan ba haram bane a shari'a saboda haka sai yayi dan sauran mutane su yi koyi domin Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi abin koyi ga halitta dan haka abu da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi dan nuna mana cewa wannan abin ya halatta babu laifi mace ko miji ya tanazul ya sauka akan sharadin kafa'a yace wallahi na yafi ba komai na yadda zan yi auren duk da bambanci tsakanin mu da ita a cikin kafa'a ko ita ta ce na yadda zan yi auren duk da bambanci a cikin kafa'a ko da kafa'ar ta addini sai dai idan ana tsoron wannan sifan zai iya shafanta kamar mashayin giya ne ko mazinaci ne ko baya sallah to kaga mun jalasa janasa idan ya ta aure shi a haka zai yuyu ta cutu dan haka akwai haƙƙin Allah bayan haƙƙinta ita kanta anan ba za a bari ai wannan auren ba idan ta kiyarda shari'a ya yarda a hana auren haka kuma idan mahaifiya ma ta kiyarda shari'a ya yarda shari'a ta yarda a hana auren saboda akwai haƙƙin Allah a ciki bayan haƙƙin ita kanta mata ko shi kanshi miji haƙƙul ummi fi ikhtiyari zawji li ibnatiha shin uwa tana da haƙƙi cikin zaben miji ga yarta koko kawai haƙƙi ne da addini ya baiwa uba shi kadai babu shakka uwa tana da haƙƙi har dan waɗancan dalilan da muka ce ba kafa'a ne da shari'a take kallon su ba misali yarta ta yi jami'a ta gama sai aka kawo mata wani ummiyi wanda bai yi karatu ba aka ce za a aura ma yarta koko yarta ta fito daga babban gida sai aka kawo wani mare ko baya da komai abin da zai iya rike matan ma a lokacin baya da shi wannan wajen nufa ce muhimmiya akwai bambanci tsakanin mutum ba shi da komai da kuma mutum wato a yanzu ba shi da shi misali ma'aunin komai a shari'a cewa wane yana da shi ko baya da shi shine tashi nema idan mutum ya zama dan abin da yasa na tsaya a nan wajen da yi bayani da yawa ana maida ma'aurata musamman a kasashenmu da dalilin cewa wai baya da aikin yi yayi karatu yayi jami'a ya gama amma in yazo neman aure sai a ce ba za a bashi ba saboda bashi da aikin yi wannan ba gaskiya bane ba bashi da aiki bane kila aikin bai zo bane tukuna wannan baya cikin wanda za a ce an mayar da shi saboda rashin kafa'a yana da kafa'a domin abin da zai yi shi akan kansa ya riga yayi shi kuma samun aiki wani abu ne mai lokaci wani abu ne na Allah kila Allah subhanahu wa ta'ala ya bar shi ne sai ran da ya yi aure zai sami aiki washe gari kila haka Allah ya tsara ma rayuwarsa don haka idan aka ce mare shi a nan wajen misali mutumin da baya da sana'a koko yana ƙasƙantaccen sana'an da ba wani sana'an da zai iya riƙe mata ba kuma baya da wani baiwa na yin sana'an da ya wuce wannan sai kuma yazo yana neman aure saboda yana ganin cewa shi ne addini ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun idan mutumin da kuka yarda da addinin shi da halayen shi in yazo neman aure ku aurar masa in ba haka ba za a sami fitina yawan zinace domin in ba ku aurar masa ba zai je ya hadu da ita a waje wal iyazu billahi kamar yanda da yake faruwa yanzu Allah ya kare mu to amma gaskiya abin da ake nufi dole ai mura'atin waɗannan ma'aunai din musamman a zamanin mu na taba wani bayani a baya kan cewa bambancin wannan zamanin da zamanin da ya gabata a zamanin magabata shekara 1000 da ya wuce ma'auni kadai wajen sana'a galiban wajen neman abinci shine karfin hannu lafiya yana da hannu da karfin da zai nema ko mu in ka je ko a yanzu din in ka je kauyuka ma'auni kadai wajen hali shine karfin hannu kakkarfa ne zai yi noma tun safi har yamma zai tsaya a gona ya kula da gonansa ko ko a'a zai iya zuwa ya saro itace ya kawo zai iya dai wani abu da hannu to amma yanzu ma'auni ya tashi daga hannu ya koma kokolwa ko ya tashi daga hannu ya koma kokolwa me ya sani ya ya iya aiwatar da wannan abin da ya sani shine ma'aunin abin yi abin da yasa a wancan lokacin muka yi wannan magana shine shekarun da da yake fita daga kulan mahaifansa shekarun da da zai zama ya fita daga ciyarwa da kulawa na mahaifa a wancan lokacin a baya yaro da ya kai shekara 16 zuwa 17 ba wajibi bane ga iyayensa su ciyar da shi saboda a shekara 17 duk abin da namiji zai iya yi ya nemi abinci noma yin itace gini sana'a dako duk wani abu da mutum zai iya yi ya nemi abinci da karfi to ya kai karfin da zai iya yi amma a yanzu karfin na kokolwa ne kuma kila yana kaiwa bayan haka da yawa sai ya gama jami'a bayan jami'an ma kila sai yayi wasu abubuwa kafin ya zama ya kai ya dogara da kansa dan haka shekarun suna bambanta tsakanin zamani da zamani yaushe ake mura'atin kafa yaushe shari'a take mura'atin kafa'a shari'a tana mura'atin kafa'a ne kamar yadda muka faɗi kafin aure ko lokacin ɗaura aure kafin ɗaura aure ko lokacin ɗaura aure idan ya zama an riga an yi aure to shari'a ba za a ce a warware wannan auren saboda matar ba kufi'insa bane ko saboda shi ba kufi'inta bane ba a warware aure bayan ɗaurawa saboda kafa'a sai dai idan kafa'an na fasikanci ne to idan ya zama kafa'a ne na fasikanci shi ma anan ba warwarewa za a yi ba kotu za ta kai ƙara wajen alƙali cewa to ga wannan mijin fa wallahi baya sallan asuba kullun sai karfe 8 duk yanda zan yi da shi ba zai salla ba koko baya yi ma gaba daya to kaga akwai wasu sufofi da ba ma za a sani ba sai an yi ishra din sai an zo an zauna tare to anan tana da haƙƙin ta kai ƙara wajen alƙali kuma ya wajaba ga alƙali shi kuma ya warware auren a dalilin irin waɗannan dalilai wanda suna da ƙarfi shari'a kuma ta yarda da su a matsayin dalilin warware aure amma ba a ma'auni na wancan na kafa'a da shari'a ta aje ba wallahu alam za mu bari haka nan mu kuma ci gaba da amsa abin da ya samu na tambayoyi saboda za mu shiga wani sabon babi ne na sharuɗan aqd Allah ya taimake mu na'am wa alaikum assalam wa rahmatullah
kuma iyayenta gaba daya ba su da rai sai a haka dai suna ta soyayya suna ta soyayya har ya nemi ya je samu yan uwanta sai take ce musu ai yan uwanta sun tila samata za ta aure wani ne ta kuma ba ta so su ba ta kai ce dai a suka samu dai suka je a nan garin su shi ne son ta ɗin dai suka je nan garin sai suka je wurin sarki aka tambaye ta kamar yadda shi miji ya tambaye ta sai ta ce ita ba ta da kowa kuma ƴan uwan da take da shi suna so su kuma ta mutu ita da nan dai sai shi aka ɗaura musu aure suna nan suna zaune har sun haihu ma ɗaya sai ana nan wata rana suna zaune da mijin sai ya ji an kira ta a waya wata mace ta kira ta baya suke magana da shi suke magana da nan dai bayan sun ga magana yake ta tambayoyin ta ai gane cewa ai kanwanta ne dai gane kanwanta ne shikenan sai ya ki number one sai ya kira kanwan nata haka dai har suka yi duplating din garin su inda suke suka je suka samu iyayenta samu iyayenta sai suka samu ta shi aure ne aka yi mata ba ta sassu ta biyu
to ai wannan duka an gina akan jahilci shi cewa mace ba ta da waliyi mujbiri iyayenta sun rasu ba shakka idan ba mahaifi to ba waliyi mujbir kenan to ba shakka dalili ne na ba za a yi mata aure ba sai da yardanta ba wanda ya isa ya tilasta ta akan aure ko yar shekara goma ce sai da yardanta amma ba dalili ne na cewa ba za a bincika danginta a tabbatar ina dangin suke ba cewa kuma dangi suna son su yi mata auren dole da wani abu ba ma'auni bane don ba su da haƙƙin yin mata auren dole ba wani mai haƙƙin yi wa marainiya auren dole ina fatan an fahimce ni saboda haka tun asali su ma sun gina akan kuskure ya wajaba su bincika danginta su ji daga ƴan uwanta din kaga inda an bincika za a san ma tana da mahaifa din kenan to a kaddara ba ta da su idan aka san danginta aka tabbatar da gaske suna son su yi mata auren dole ne to za a sanar da su ba su da wannan haƙƙin saboda haka dole sai wanda take so za ta aura haka idan wacce ta taba aure ne bazawara kenan ita ma ko da yake dai mun yi wannan karatu mai yawa kwarai a cikin karatun mu na muwaffa wanda a ƙarshe ni dai na tafi akan cewa al-anisa mutlaqan ba a da haƙƙin ijbari akan ta sawa'un tana da iyaye ko ba ta da iyaye duk da dai wannan kauli ne marjuhi amma dai ni shine matsayina shine fahimtata watan an ce anisa shine macen da ta girma ta mallaki hankalinta ta wuce shekarun yaranta watan a ganina ainihin ma'aunin da shari'a ta mura'ati wajen tilasta budurwa shine shekaru hankali saboda dalilai da yawa da aka hada ba zahirin abin da aka sani a mazhaba ba to anan wannan aure an gina shi akan kuskure kamar yadda aka sani duk ran da aka san cewa tana da wani aure wannan auren batacce ne dama ba aure bane an yi shi akan kuskure ne aurenta da mijinta yana nan za ta yi istibra'i za ta koma gidan mijinta ba zai hana komai ba ba zai hana komai an haife shi akan kuskure ya zama dan mamansa na'am mace ce tana da rashin lafiyan da yake hana ta azumi to kuma bayan ramadana ta dauki juna biyu bata samu ta warke ta rama wannan azumin ba da ramadan ya zo sai ta fara azumin wannan shekaran kuma olsan ya kara dawowa haka dai ya ta taruwa a kanta to ai ita wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya mata rango mai tun farko matsala biyu ne daban-daban ka fada idan dalilin ciwo ne to ai dama Allah ya dauke mata azumi su ne Allah ya ce wa alal ladina yutiquna fidyatun ta'amu miskin ita ciyarwa za ta yi maimakon azumi tunda ba za ta iya ba domin idan ciwon ya zama dawwammen ciwo ne wanda yake ba a zaton warkewan shi kamar irin ciwon da gaba dana ulcer ya tabbata duk in ba zai yi ta azumi ba za ta iya ba shikenan za ta ciyar maimakon wannan azumi amma idan ya zama saboda ciki ko shayarwa bata azumi ba kuma bata rama ba har shekara yake wayo to a mazhaban malikiya wanda da shi ake fatawa a wannan kasan a asali to za ta rama bayan ta sami lafiya kuma za ta ciyar tare da wannan rama wanda za ta yi Allah ya gane da mu na'am wa alaikum assalam
kaskanci wajen mai da aure
na
musamman abin da ya shafi suna
na
za a gina haka ne a kan bisa yaƙini ko koko da zargi ya ake yi na yi gini bisa yaƙini shi ne kamar matakan da shi ya tabbata na tabbatar da ganin su haka shi sai wannan abubuwa sun tabbata da koko ana zargin mutum cewa fasik ne ta wannan ɓangaren da aka yi zargin nan da
haka. Eto, jazakallahu khairan. Fasikanci da ya shafi kaman zina za a gina akan zargi ne ko za a gina akan yaƙini ne? Idan mace ce akwai abubuwan da za su tabbatar da haka, misali kaman ta zo da ciki ko makamantan wannan, ko tana zubar da ciki an sani, ko irin waɗannan. Idan namiji ne aka gan shi yana yawan cakuɗa ko ana samun shi tare da matan banza ko suna halwa da su suna keɓewa ko ana ganin shi a wurarensu da sauran ƙara'in wanda suke nuni da cewa shi lalatacce ne, to shi ma wannan ma'auni ne. Kuma ka san ba wai tunda ba haddi za a yi ba, ba za a ce sai an kama shi da zina ba. Wannan maganan haddi ne tabbatar da zina akan shi, amma maganan fasikanci an same shi kullum yana zuwa gidan matan banza yana kwana a can ko yana uni ko ana ganin shi kullum da daddare a wajen party na maza da mata da irin waɗannan abubuwan, ko mashaya wajen shaye-shaye ko makamantan dai irin waɗannan, to za a jingina mashi fasikanci. Ina fatan an fahimta. Wallahu alam, da yake ba haddi ba ne, balle a ce ba wai za a ce mashi mazinaci ba ne. Idan kuma mazinaci ne ya tabbata ta hanyar misali an kama shi da zina, sawa'un an yi mashi hukunci ko ba a yi masa hukunci ba, to shi ma kuma kaga wannan ya tabbata kenan da mazinaci din ne. Amma abin da ake nufi ga mazinaci shi ko fasiki ba dole sai an kama shi yana yin zina-zinan da yake kaiwa zuwa ga haddi ba. Allahu a'lam. Na'am. Ba yi da shi, shi yana da haƙƙi na gadon mahaifiyansa kawai, an haife shi akan kuskure kamar yadda ka faɗa. Na. Na. Sai? Budurwa ce, saurayi ya kama ta da ƙarfi ya yi lalata da ita, kuma ba da ƙarfi ba dai lalata da ita, sai aka je kotu, sai uban yaron ya roƙi a yi sulhu a zuwa ɗaura masu aure kawai ba istibra'i. Mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba za a yi wannan auren ba, amma Ibnu Taymiya ya saba da malamai a cikin wannan matsala. Ya kalli maslaha musamman idan an sami ciki, idan ciki ya shiga shi a ganinsa abin da ya fi zama maslaha shine a yi masa aure. Matukan cikin bai kai watannin da koda ya kai ma a yi masa aure, matukan bai kai watannin da ake watan kasan, idan misali a wata ukun farko daga shigan ciki aka yi masa aure, kaga za ta haihu kila bayan wata shida da aure, to za a jingina ma uban kuma ɗan ya zama ɗansa a shari'ance. Wannan shine fatawan Ibnu Taymiya, ya saba da gaba ɗayan malamai a cikin wannan matsalar. To amma kuma fatawar ta su akwai hikima a ciki, domin hikiman da ke ciki shine rage ɗaya shegu a kan titi, da kuma tilasta wanda zai zama yana da responsibility na kulawa da ɗa da sauran abin da ka sani na haƙoƙi. Saboda haka wannan shine ƙa'ida. Amma idan ba haka ba, ba za a yi mata aure ba sai bayan istibra'i. Kuma ma akwai wani ƙauli mai rauni, yana da rauni ƙwarai a mazhaban Malikiya, cewa ma irin wannan mijin ma ba za a yi masa aure ba kwata-kwata. amma dai kauli ne mai rauni kwarai saboda minista ajala shay a qabla awanihi uqiba bi hirmanihi mutumin didda ya gaggauta abu kafin lokacin sa za a yi masa ukuba da haramta masa wannan abin idan ka je kai abu kafin lokacin da shari'a ta yadda maka kai to hukuncinka sai a hana ka wannan abin to amma dai a kaida wannan yana faruwa ne kawai kamar yadda sayyidina Umar yayi ga mutumin da ya daura aure ga matan da take cikin idda bata gama idda ba ya aure ta ya aure da ita to idan aka raba su to za a abbadar da tahrimi tsakanin su ba zai ƙara aurenta ba har abada saboda ya daura aure da ita a lokacin da bai halatta masa ya daura aure da ita ba ya aure ta ka fahimta kasashe da yawa sun dauki wannan fatawar ta Ibn Taymiyyah suna aiki da shi a dokokin su na al-ahwalu shakhsiyya saboda suna ganin cewa shi ne yafi tafiya da maslaha da korewa kamar yadda muka fadi mata victimizing din matan wallahu a'lam ya aura dai ni kam alhamdulillah dan taje ta koma gidanta na da aure yayi kuma idan ta fito maka da abubuwa ka sake ta ta halatta ta koma gidan mijinta ita kuma ta yi laifi shi tahlil baya zama wanda shari'a bata lura da shi sai in ya zama akwai ittifaki akwai yarjejeniya daga barayi biyu akwai yarjejeniya daga barayi biyu kuma wasu malamai ma suka tafi akan cewa barayi biyun nan bangare biyu shine barayi wannan yarjejeniya daga bangare biyun dole ya zama da mijin farko din idan ba mijin farkon cikin yarjejeniya misali sai wani ya auri matansa suna zaune shekaru da yawa sai ai saki uku ya shiga tsakanin su sai kaga matan ka tausaya mata ko wani ya ga matan ya tausaya mata sai yazo ya same ka yace wani ka auri matan nan mana bayan dan lokaci ka sake ta kawai ta koma gidan mijinta sai ka yadda sai ka aikata ta halatta ta koma wasu malamai ma suna ganin taimako kuka yi abin da kuka yi wasu malamai suna ganin abin da kuka yi taimako ne yaushe zai zama nikahu tahlil shine idan ya zama da matar da tsohon mijinta su hada baki za ta je ta aure ta fito ta koma ko da tsohon mijin da sabon miji su hada baki auri wannan matan da na taba aure in ta fito ka bayan karamin lokaci ka sake ta ta dawo mun watan dai hada kan da zai zama akwai tsohon mijin a ciki to shine mafi yawan malamai suke ganin suke kiran shi nikahu tahlil amma duk wani hada bakin da ba tsohon mijin a cikin sa to ba a kallon shi nikahu tahlil koda ko ita ce da mijin ma suka yarjejeniya saban kaga wallahi da ina gida kaza gashi na fito kawai ka aure ni bayan dan lokaci ka sake ni in koma gidan mijina a ganin malamai wannan auren idan aka yi shi aka saka sakin yayi za ta iya koma gidan mijinta a ganin wasu malamai wasu kuma suka ce a'a duk akadin da ya zama shi ma da sabon miji saboda mene saboda shi yake da igiyan aure a hannunsa shi ma bai yi ba to amma dai ina fatan ka fahimci matsalar tunda nan ma ba wai ittifaki aka yi tsakaninta da wani ba ita ce kawai ta ji tana son komawa tsohon gidanta ta je ta yi aure sannan bayan aure kuma ta fito da halaye ta koma gida aurenta ya yi idan tsohon mijinta ya ga dama don ba ita take da haƙƙi ta maida kanta ba shi yake da haƙƙi ya maida ta za ta iya ta kashe auren kuma ya ce ba zai maida ta ba ko kuma ba yarjejeniya ya yi da ita cewa je ki aure ki fito in aure ki ba ina fatan an fahimta sadaka babu komai wato babu komai a wajen shari'a cewa za ta iya yi amma abinda ta yi ba yana nufin ba laifi ba ne ita ta yi laifi tsakaninta da Allah amma dai wannan auren za a iya mayar da shi na'am zawajul mu'akkad sai idan shi mijin da zai aure ne a ransa yayi niyyan zai ya aure bayan lokaci kadan yayi saki shi kadai ake kira zawajul azawajul mu'akkad idan ya bayyana ko aka sa wannan sharadin a cikin sharadin aure ya zama mut'a idan ba a sa shi a sharadi a cikin aure ba ana kiran shi azawajul mu'akkad na'am shi kenan sai ta ci gaba da zaman ta na to ya alƙawari ya sha ruwa na'am sallu ala nabi al-karim na'am to bismillah to ba laifi tunda alama tambayoyi sun kare ba laifi a yi daya a abin da ba cikin karatun mu ba na'am mutum ne ya zo ya baka aiki ya ce kai mashi wasu abubuwa sai kai masa a kuka yi ciniki sai kai wannan abin amma da kai kayan aiki cikin kayan aikin da ka siyo wani abu ya rabu watan wannan sunan shi aqdul istisna aqdu al istisna'i a babu laifi a cikinsa shi kuma kayan aiki da ka siyo ya danganta da cinikin me kuka yi cinikin yin abin a same shi koko cinikin ga kayana ka sana'anta mun misali idan dinki ne riguna ne zaka dinka mun na yara ana sai da yadi 10 naira kaza zan baka kudi ka siyo yadi 10 kuma kudin dinkin ka kaza sai kudi yayi saura sai kaya yayi saura kyalle anan dole ka mayar masa da kayan sa saboda ya sai kyalle kaza ne aikin ka kawai sako ya baka amma idan misali gida ne za a gina sai kuka zo kuka ciniki sai ka ce mashi to za a buƙaci blo kaza za a buƙaci cement kaza za a buƙaci kaza irin da kai mashi bashi bill of quantity sai aka zo kuma da aka gama sai kaya yayi ragowa bayan kun riga kun yi ciniki wannan kudin gidan kaza ne to ya danganta da irin ragowa idan ba da niyya bane watan ba da niyya bane kai ƙare ƙare kuma ragowa ne wanda yake a urfi a mu'amala ba a itibarin shi to wannan zaka yi amfani da shi a matsayin kayan ka ne ka gina gida siminti daya ya ragu rodi yan kadan sun ragu da sauransu wannan naka ne amma idan ya zama da niyya kai inflating ka me ake cewa ka lullunka kudin saboda ka sami wani abu koko a'a kun yi cinikin kaya daban kun yi cinikin lebo daban to anan duka kaya nashi ne za a mayar masa ina fatan an fahimta amma idan kun yi cinikin aiki ne gaba daya ga yanda za a yi ka kaddara kudin kaya da kudin aiki da za a kashe da sauransu ga ka kaddara kudin da za ka caje shi sai ka zo kuma sai kaya ya rabu wannan naka ne saboda cinikin gida gaba daya kuka yi ina fatan an fahimta wallahi a'lam صلوا على النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين